This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon Amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraron assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Wasu yankunan bakin wake su uku sun kai hari a wata kasuwa da ke cikin kasar Chadi, kuma hakan ne dalilin mutuwar mutane 27. Jami'an na kasar Chadi suka bayyana haka, suka ce an kai wannan harin ne a wani tsibiri da ke kusa da gaban tafkin na Chadi, inda ake cin kasuwan sati-sati, kuma wannan wuri yana iyakani da Najeriya da kasar Chadi da kamar da Jamhuriyar Niger. Jami'an suka ce ba a gane waɗanda suka kai wannan harin ba, amma yan kungiyar Boko Haram sun taɓa kai hari a wannan wuri. Yanzu haka dai mutane 47 ne suka mutu daga hari biyu da aka kai a wannan wurin, kama daga tsakiyar watan Oktoba kawai yanzu nan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadare da wannan harin, domin da yawan waɗanda ke zaune a tafkin na Chadi 'yan gudun hijira ne. Mahukuntan ƙasar na Chadi sun kiyasta cewa mutane da yawansu ya kusa kai 60,000 ne ke zaune a kusa da wannan akasarinsu kuma 'yan gudun hijira ne. Akan haka ne suka shawarci mazauna wannan wurin da sa ido domin tantance bakon ido idan sun gan shi. Kasar Chadi ta ce za ta kara kaimi wajen yaki da kungiyar ta Boko Haram, domin ko wannan harin da kungiyar ta Boko Haram ta kai tamkar wata ramuwar gayya ce. Yau da daddare ne shugaba Barack Obama zai wa Amurkawa jawabi daga kewayen ofishin NASA da ke fadan White House, biyo bayan harbe wasu mutane da aka yi a California. Sanarwa daga fadar White House ta ce Obama zai yi magana ne akan matakin da gwamnati za ta dauka a matsayin babban abin da za ta yi domin kare Amurkawa. Haka kuma zai yi wa 'yan ƙasar bayani inda aka kwana game da binciken da ake yi game da kashe mutanen da wasu mata da miji suka yi, tare da yadda Amurka za ta shawo kan barazanar ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar. A cikin jawabin da yake yi wa 'yan ƙasa na sati-sati ta gidan rediyo, shugaba Obama ya ce wannan hari da aka kai a California ba zai sa 'yan ƙasar su yi ƙasa a gwiwa ba. Haka kuma shugaban ya yi magana da shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, wanda ƙasarsa ke farfaɗowa daga harin da aka kai mata cikin watan jiya da ya yi dalilin mutuwar mutane 130, kana wasu 350 suka samu rauni iri daban-daban. Shi dai wanda ya kai wannan hari na California, Said Rizwan Farooq, haifaffen Amurka ne da matarsa 'yar ƙasar Pakistan Tashfin Malik, sun kashe mutane 14, kana sun jima mutane 21 rauni a wajen wani taron ma'aikata a ranar Laraba a San Bernardino, wanda yake tafiyar awa guda ne daga birnin Los Angeles. 'Yan kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun sako wani faifan rikoda da yammacin jiya Asabar da ke ɗauke da muryar shugabansu Mullah Mukhtar Mansur, da aka ce an kashe shi a farkon satin da ta shige a yayin wata bata kashi da aka yi. Yana ƙaryata zargin cewa an kashe shi. Ga ma abin da murya ke faɗa. Yana cewa ne, ‘yan uwa, ba ƙanshin gaskiya da wasu ke cewa wai an kashe shi, wannan zuki mutamallaki ne, ba ƙanshin gaskiya ko kaɗan cikin wannan sanarwar da suka bayar. Wannan wata farfaganta ce irin ta abokan gaba. Suna haka ne domin su nuna cewa akwai rarrabuwan kawuna tsakanin ƙungiyar Taliban, wanda kuma hakan ba gaskiya ba ne. Ita dai wannan muryar ta kwashe mintuna 14 tana jawabi. Kuma mai magana da yawun kungiyar ne Zabihullah Mujahidin shi ne ya rarraba wannan faifan rikodan da gidan rediyon muryar Amurka ta samu. Shugaban na 'yan Taliban ya ce yana nan da ransa kuma cikin ƙoshin lafiya. Ya ce yana faɗa kuma yana ƙara nanatawa cewa batun kashe shi ƙarya ce tsakuranta. Ya ce gwamnatin ƙasar Afghanistan, musamman jami'an tsaronta na farin kaya, sun fidda wannan sanarwar ce domin kawai su yi furofaganda da zai haifar da ruɗani tsakanin ƙungiyar ta Taliban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce sake tattaunawa akan batun makomar siyasar ƙasar Syria za a yi shi ne a birnin New York cikin wani lokaci a wannan watan. Kerry dai yana magana ne jiya Asabar a wajen taron kasashen gabas ta tsakiya wanda aka yi a cibiyar nazarin harkokin kasashen waje da ke nan Washington. Kerry ya ce Amurka dai tana kokarin ganin ta samar da canjin gwamnati da kowane bangare zai yarda da shi wanda kuma su ne suka faro shi da kansu. Musamman wanda zai kawo wa kasar haɗin kai tsarin da take fata ƴan kasar su samu shi ne su da kansu zabe shugabansu ta hanyar zabe ya kuma zamanto cewa majalisar ɗinkin duniya ta kasance mai sa ido ga wannan zabe lokacin duk da aka tashi yin sa. Ya ci gaba da cewa zaben kuma ya zama karɓaɓɓe ne wanda dokar ƙasa da ƙasa za ta amince da shi. Ya ce fatar su shine hatta waɗanda suke wata ƙasa su samu damar yin zabe muddin dai ƴan kasar ta Syria ne. Kerry ya ce muddin aka samu wannan haɗin kan to hakan zai taimaka gaya wajen ganin an yaƙi ƴan ƙungiyar ISIL waɗanda yanzu suke riƙe da wasu muhimman wurare a cikin ƙasar ta Syria da wasu sassan ƙasar Iraki. Jami'an ƙasar Birtaniya sun ce harin farko da jirgin ƙasar ya kai ga ƙungiyar ISIL ya yi nasarar kaiwa ga ma'ajiyar man ƙungiyar. Ministan tsaro na ƙasar Birtaniya Michael Fallon ya faɗa jiya Asabar cewa a karo na farko da jirgin yaƙi mara matuƙi a ciki wanda ya shiga sahun ƙasashen da ke kaiwa ƙungiyar ISIL sare ya yi nasarar harbawa bisa gaba a gabashin Syria. Haka kuma ministan ya nuna a faifan bidiyo wanda ke nuna zagaye na biyu da jiragen na Birtaniya ke kaiwa ga ƙungiyar ta ISIL. A ranar Alhamis ne dai jirgin mara matuƙi ya iso tashar jirgin a Akrotiri domin shiga sauran ƙasashe masu kai wannan harin. Zuwan jirgin dai ranar Alhamis bai ɓata lokaci ba wajen fara aiki domin ko ƴan awoyi ƙalilan ne ke tsakaninsa da lokacin da Majalisar Dokokin Ƙasar ta Birtaniya ta amince da wannan ƙuduri wanda ake sa ran ya taimaka wajen samun nasara akan ƙungiyar ta ISIL.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Sabanin kudirin majalisar dattijai ta Najeriya wacce ta nemi hukumar shirya jarrabawar shiga makarantun gaba da sakandare wato JAMB ta ƙara wa'adin jarrabawar shiga jami'o'i har na tsawon shekaru uku. Hukumar ta baki rajistar ta Professor Ojerinde wadda ya yi magana a Abuja ya ce irin wannan mataki zai tauye ci gaban ilimin ɗalibai a faɗin matakan ilimi baki ɗaya. Kamar yadda Professor Ojerinde ya ce hakan zai gurɓata kuma ya jinkirta ci gaban ɗalibai a duk faɗin Najeriya. To amma ya ɗalibai suke kallon shawarar da majalisar dattijan take son ganin hukumar JAMB ta yi amfani da ita? Ga ra'ayin wasu ɗalibai da suka je rijista domin sake ɗaukar jarrabawar a reshen hukumar da ke Kaduna duk da cewa sakamakon jarrabawar su da suka samu nasara a kai bara tana nan daram.
Sunana Musa Sama'ilan ne daga Kaduna State. To ni ma na dai ji wannan magana gaskiya tsakani ga Allah. Ni na ga abu ne na ci gaba kwarai da gaske saboda mutane da yawa suna nan a gida a zaune ba wai saboda ba su da takardan ba ko wani abu amma saboda yawan mutanen da suka suke neman makaranta a the same school. Wannan extension din gaskiya yayi abu ne da ina gani a tunanina ma abu ne da suka kawo da zai kawo ci gaba kwarai da gaske da mutane na ni na tabbata za a ji dadin shi sosai saboda in kun duba magana a wayar ba a yin ba a samu matsaloli haka tunda ana ba da damar shekara hudu. To ni kaman yanzu misali ina da nawa jam din amma kuma ba dama kuma na ci amma ba dama amfani da shi dole sai na register wani.
Ne gaskiya yana da kyau muna cikin murna yanda an kawo wannan zancen an kara shekara ba kowanne shekara shekaru ba ka daga yi gaskiya gwamnati din sun yi kyau da kawo wannan abun. Amma abun shine in ka rubuta yanzu da mun ni shekara na biyu kenan ina rubuta jam kuma na rubuta na kai cut off mark an ce cut off mark 18 ni kuma na rubuta jam na samu 186 amma dai maganan wannan abun dai muna cikin murna saboda ni ma ina murna kudin mama na zai huta kudin ta zai huta saboda last year na siya jam 45 this year an kara kudin jam zuwa 55 an kara kudin jam zuwa 55 yanzu kafe mu sani zai ga mana jam kuma 10,000 ne so yanzu muna cikin godiya ne saboda a cikin sunan Allah zan addu'a ma Allah in passing jam na kuma kun ga na passing shikenan ba ni ba rubuta jam kudin mama na ya huta
na ji dadi da kamar yanda jam din nan na shekara uku saboda yanzu jam din na last year na yi making na 200 and something 208 kusa jam din na shine ban ci ba shine nake so mu koma amma da ce last year date shi akai wannan abu kawai zan sanje shirin pursue me na we very well ne kawai zan yi concentration akan pursue me amma yanzu aka mai da abin nan 3 years na ji dadi ko na tuna this year insha Allah na san zan pursue me da izinin Allah
har yanzu dai kan batun jarraba amma wannan karon hukumar shirye jarrabar kammala karatun sakandare da ake kira WAEC ta bayyana damuwa kan karancin dalibai da suke samun nasara a darasin lissafi Wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Huntuwa ya garzaya ofishin hukumar cigaban ilimin lissafi ta jihar Katsinan domin jin martaninta dangane da wannan kuka da hukumar WAEC ta yi. Ga abin da shugaban hukumar Alhaji Muhammad Tukur Umar ya ce masa.
Lamari na darasin lissafi ko kuma jarabawar lissafi da ake gabatar da ita a Neku da WAEC mun san akwai matsaloli da akan samu ko kuma rauni da aka samu nasu. Wannan ba ma jin dadin shi domin me shi al'amari na lissafi ya zamanto shine ginshikin cigaban bali ma in ce maka malama ba ma hukunci cigaban duniya baki daya. Domin duk abin da ka san zaka karanta a rayuwar nan da ake ciki in baka da lissafi to tsakani ga Allah ba za ka iya yin shi ba. Da ne ake cewa sai za ka yi science ko me za ka yi lissafi amma yanzu ta kai matsayin yaron da bai da credit a darasi na lissafi ba zai iya zuwa makarantun da ke gabar secondary school ba kuma kamin ka je wannan wuri kaga ko kuma nan wurin da zaka je nan ne muke tunanin zaka iya zama engineer likita malami ko su matsayi da kake hange na duniya nan Allah ne mishi baki daya kaga in aka ci yaro ya kasa samun wannan gani ga Allah duk waɗannan abubuwan da muke hange ba iya samu su ba iya yin su yaran mu da ba su samu abin da ya kamata a ce a samu a darasi na lissafi tsakani ga Allah ba ma jin dadi kuma ba wai magana jin dadi ba tsakani ga Allah wani abin ne ma mai dauka hankali mai tada hankali ga dukkan al'umma da ka sani ta kasar duniya nan baki daya hakikanin gaskiya wannan yawo kana ne kuma ba dan komai ba saboda matsalolin da muke samu a makarantun mu na secondary school ko kuma an dauko mutun daga batun daga ma primary school da shi lissafi wani abu ne mai kamar sarka kulle yake da ka dace nan wurin nan bai hadu da wannan ba to bayanin da kake so na nan ya isa nan bai yi da isalicin so daga idan zaran an samu matsala na mai koya shi daga primary to ila tabbata maka sai an yi da gasken gaske yaro zai iya wani abu secondary school ballantana har ya zauna wata jarafa ta kasa wanda ake so ya samu credit mai kyau a wurin
a matsayin ku na shugabanni wannan takeici da ita wannan hukuma ta shirye jarabawar ta nuna to waɗannan matakai kuke ganin za ku ebi wajen warware waɗannan matsaloli da ake samu a shi wannan ilimi na lissafi
da farko dai matsalar malamai ne domin duk malaman da muke da su yanzu in ka taimaka makarantu suka taimaka makaranta duk makarantar da ka san tun daga primary har secondary school akalla ba a kasara ba a sati in san samu ne a ce yaro ya darasa lissafi guda bakwai to sai kasance yaro zai za a darasa lissafi guda bakwai suka ga akwai arms ko kuma azuzuwa na yara su ta san wajen 10 ko 8 ko 9 amma sai ga malami kwara ɗaya ne aji ko gwa ɗaya in ka shiga sakatare yaro ya ta samu 150 ko 140 ko 120 shi ko darasin lissafi so ake idan ka koya ma yaro ka duba ka bashi yayi ka gyara ka maida
Professor Yusuf Haruna Professor ne na lissafi ya bayyana cewa dalibai sun tsani wannan darasi na lissafi ne tun a matakin su na makarantun primary saboda haka sai an zage damtse domin cire musu tsoron lissafi a zuka Professor fannin da kafi kwarewa shine harakan lissafi wato mathematics ɗan kwanakin nan ne ita hukumar shirye jarraba na makarantun secondary wato WAEC ta koka da irin yadda harakan lissafi take ci baya zaka ga dalibai suna yawan faduwa a wannan darasi na lissafi professor me zaka ce dangane da wannan ikirari da ita wannan hukuma ta shirye jarraba ta yi
wannan magana ce da muka dade muna yi akai ba tun yanzu ba ake fama da ita mutane sun sani da foundation din kowa daga tun daga primary ake fara shi tun daga lokacin mutane sun san yadda mafi yawancin dalibai suka tsane wannan subject har zuwa makarantun mu na secondary zaka ga cewa in an rabu art ma ba sa shiga aji kamar yadda muka faɗa cewa wani abu ne mai muhimmanci ga mutane to shi kuma lissafin nan Allah ya ba wa masana dama suka ga cewa hanya ce da nan da nan kwakwalwarka za ta gina akan tsari to amma menene hukuma take ta dada janyo mutane su zama a jikin wannan lissafi wannan subject da zai zama to cewa an rungume shi da daɗewa an riga an tsoratar da mutane akai cewa wai wahala gare shi ban matsala shine in ka bar cikin birane ka tafi kananan hukumomi mafi yawancin secondary din da ke wuraren zaka ga wanda ya karanta biology ne ko chemistry ko geography ko engineering su suke koyar da lissafi akwai wasu techniques da cewa in kana engineering kai wannan techniques din na engineering aka koya maka na lissafin baka iya shi yadda zaka fasa shi yadda zaka koyar da yara
Alhaji Muntari Dan Dutse mamba ne a majalisar dokokin tarayyar Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin funtuwa da dandimi kuma ɗaya daga cikin ɗan committee na ilimi tun daga tushe na tambaye shi ko na kokari suke na ganin sun dawo da martabar ilimi a tarayyar Najeriya
ɗaya daga cikin kokarin da muke yi wanda zai kawo ma ilimi daraja da tabbaci a cikin ƙasar nan shine watakau tabbatar da cewar mutanen da suke koyarwa a makarantu su waɗannan mutane ne wanda suke sun samu training din da ya shahi bangaren ilimi din kuma suna da ingantacciyar tarbiyya domin yanayin da aka samu musamman a nan arewacin Najeriya zaka iske makarantu ne an jibje su da mutanen da ba su da kwarewa koyarwa ba ballantana a samu ci gaba ga wannan yana cikin hanyoyin da muke son a gyara cikin ikon Allah da rahamar shi inganta ilimin ainihin farkon masu koyawa a tabbatar musu da kayayyakin aiki kuma a cikin tsarin da wannan gwamnati take da shi akwai cewa ma wanda kila yaro zai zo gigice cikin shi na katsawa ba zai iya fahimta komai ba a wajen abin da ya shahi karatu yana cikin tsare-tsaren da ita wannan gwamnati ta mai girma shugaban kasa take neman ta yi alƙawarin cewa za ta ga cewar an ciyar da ɗan makaranta na primary ya zamo cewar sun samu ilimi ingantacce
Zaharuddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
shugaban jami'ar Taraba Professor Saniha ya ce irin shirin jami'a sa tai a fannin fasaha shi yasa kamfanin binciken internet mafi girma a duniya wato Google ya zabi jami'ar a zaman cibiyar horar da jami'o'i da makarantun gaba da sakandare a fannonin zamani da na'urori masu kwakwalwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya kamar yadda ya karin bayani ga wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona
yakin kwanan da ne kamfanin shafin binciken yanar gizo ta Google ta kaddamar da wata bita ga jami'o'i da makarantun gaba da sakandare da ke jihohin gabas maso arewacin Najeriya tare da haɗin gwiwar jami'ar jihar Taraba da ke Jalingo. Shugaban jami'ar ta jihar Taraba, Professor Sani Haya, ya yi bayanin dalilai da suka sa kamfanin ta Google ta zaɓi jami'arsa don gudanar da wannan bita.
Google sun maida Taraba State University Center na North East, duka institution da suke North Eastern Nigeria. Za su zo Taraba State University saboda su samu training bisa abubuwa na zamani. Ka san yanzu muna tafiya zamani ne take tafiya ko ka bi zamani ko kuma zamani ta barka baya. To alhamdulillah mu Taraba State University da yake mun farga mun san cewa zamani yana tafiya muka kawo irin wayannan facilities ko abubuwan da ake so ayi amfani da su ta wannan bangare kaman yanzu muna da aji guda 15 kowane aji kuma tana hade da junanta wanda duk inda ka shiga a cikin 15 nan tana da kujeru 27 kuma malami zai iya shiga kowane daya ya bada karantarwan shi ya fadi abin da yake so dukan ku kuna daban kuna kallon shi kuna jin abin da yake fada kuna tambaya kuma haka za ku iya aika abinda kuke nan wa wasu jami'o'i ba a Najeriya kawai ba har a duniya duka za a san abinda kuke yi muna da ICT center wanda tana da 700 sitting capacity muna da CB examination center wanda tana da 500 sitting capacity muna da wannan integrated classroom mai wannan facilities wa guda 15 guda 2 sune 30 in ka hada kowane daki ɗaya kuma zai dauki 27 kaga abu ne mai yawa to Google da tazo ta zagaya North East sai ta ga cewa a Taraba State University a karaman jami'a ne shekaran ta duka bai wuce 8 ba amma ya aka yi tana da irin wayannan facilities na zamani saboda haka sai ta ce to mu zama center.
Wannan bita ta Google an kaddamar da ita ne da niyyar koyawa malamai yadda za su yi amfani da shirye-shiryen ta kamfanin Google din da ke yanar gizo don inganta aikin su ta yau da kullum. Malama Mary Yanganji ita ce ke kula da sashen kimiyyar hanyoyin amfani da na'ura mai kwakwalwa don koyarwa na jami'ar.
Shi dai wannan bita na Google an kaddamar da shi ne don koyawa malamai yadda za su yi amfani da shirye-shiryen kamfanin na Google don aikin malanta. Bitar na da lakabin shirye-shiryen Google don koyarwa. Kuma an yi shi ne don niyyar sauƙaƙa koyo da koyarwa.
Masana ilimin zamani suna jaddada buƙatar fahimtar amfani da yanar gizo don bincike, nemo sabbin ci gaba da aka samu a fannonin ilimi daban-daban da kuma yaɗa sani. A ganin su, mallakar sanin amfani da na'ura mai kwakwalwa abu ne da ya zame alatilas da cibiyoyin koyo da koyarwa a ko'ina cikin duniya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Makon jiya mun fara kawo muku bayanai da shugaban tawagar da hukumar kula da kolejojin ilmi ta tura domin bibiyar harkokin ilmi a kolejin ilmi ta Adamu Augi da ke birnin Kebbi Alhaji Sani Aliyu ya fara yi. Mun dakata ne dab da ya fara amsa wannan tambaya da Maryam Atu Muhammad ta masa.
A zagayar wadda kuka yi da kuma bayanan da kuka tattara ko akwai sassan gwamnati?
Akwai kusan kowane sashi ko bangare da ke wannan makarantar. Yana buƙatar kuli na gaske domin me karatu baya yiwa sai da littattafai bisa tsautsai library ta makarantar ta kone sai da al'umma suka hadu na masarautar mai martaba sarkin Argungu suka tara kuɗi aka samu aka ji aka sayo littattafan da aka sa yanzu ake karatu da su a wannan makaranta kamar yadda muka fahimta har yanzu suna jiran hoɓɓasan gwamnatin jiha ba za a ce laifin wannan gwamnati ce ta kusa ba kawai mun fahimci kusan shekara 8 da suka wuce makarantar nan ba wani abu da za a ce na ci gaba ya zo mata amma bisa hukuncin Allah kamar yadda mai martaba ya shigo ya mana bayani wannan gwamnati za ta taimaka tana da niyyar taimakawa
kazalika na samu zanta da mukaddashin shugaban makarantar wato acting provost Alhaji Aliyu Muhammad Birnin Kebbi wanda ya bayyana mana irin hubbasar da kwalejin ta yi na gudanar da gyare-gyare don inganta yanayin karatu a kwalejin da farko ya soma da yaba ma gwamnatin Abubakar Atiku Bagudu saboda karfafa musu gwiwar da ta yi
gaskiya tsakani da Allah shina da wahala mutun shi wani aiki irin wanga da muka yi ba tare da ya biyo su hanyoyi ya Allah ko ta hanyar masoya da abokai da yan uwa da sauransu ko ta hanyar gwamnati ko ta kowace hanya da kuma hanyar nemowa domin a gyara wasu wurare shi kullum mutun ne alheri to Allah zai shiga ciki hayoyi da yawa sukan shigo waɗanda Allah ɗaya ya san iyakarsu kowa da nashi style na shugabanci wani ya kasa shugabanci zai rungume hannunsa ne shi tsaye shi jira sai ran wani shi ba shi kuɗi sannan shi wani abu wani kuma zai ce kai wannan fa ba karamin kalubale bane baiwa mutum a sa shi shugabanci yayi tsauni kawai yana zuwa gwamnati ido dole su dai kome shi kan yiwu kai amfani da irin naka hikima da basira da shige-shige wurin manya da mai samu wani al'amari na irin wannan tsakani da Allah ko ce da alama ta bayyana akan cewa mai girma gwamnan jihar Kebbi Senator Abubakar Atiku Bagudu na da goyon baya ga teacher education matukar gaske irin shawar da ya nuna ta son taimaka a makarantar ita ta ƙara bani kuzari da ni da sauran shugabanninmu domin mu tayi tsaye mu bi hanyoyi tsakaninmu tsakanin wanda suke kuma hulɗa da mu domin mu samu biyan bukata bisa ga waɗannan al'amura.
Waɗanne irin kwasa-kwasai ne ake koyar da malaman da za su koyar a tsarin karatu da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na koyar da ƙananan yara watan ECCDE.
Gaskiya da ma shi wannan program na Early Child Care and Education ake ce mai National Commission ta College of Education ta shirya shi ne musamman domin a samu malaman da za su koyar da yara a Nazare School. In kun lura yanzu sai dai a ce malamin English ko Hausa ko Arabic ko wani abu ya baro class din shi ya taho ya koyar da yara ga ko shi rike su. Amma dai ba professional trained person bane. To shi za a kirkiro ba a koyar da wasu malamai wanda ba za su yi komai ba bayan su samu ilimin koyar da yaran da suke Nazare School. Ba ma primary ba Nazare School shine ECCDE course din. Kusa kusan da ake duka ana yanzu ne don a san ta wace hanya za a bi a fahimci yadda ake renon yara wanda suke Nazare School. Mun fara wannan program har set na 1 da na 2 sun kare. Muna ganin Allah ya so ba za mu rasa yaro 70 da suka kare wannan program ba. A halin da ake ciki yanzu. Sannan dibara ce muka yi akwai malamanmu na primary education studies wadanda Allah ya hore mu ilimin primary education su suka sa sha'awa ga cewa wa lokaci ya inda dole a samu masu ilimin koyar da yara da suke Nazare School suka ce to abinda za a yi shine bari su fara as volunteers a establishing department domin su su running program din tare da cewa kuma suna running PS courses nasu ciki ko Allah da yake Allah kaddare zai Abbas don da ma an kai primary education study za ka ranci kusan kowane course da ke koyar a primary school to kaga ba wata wahala ta su ya koyar da wannan yara a that level amma dai hakika na gaskiya ana neman malamai wanda ƙarin malamai za su koyar da wannan course a wannan institution.
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria.
Masaro da wannan rahoton Allah ya kawo karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kibahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Wasu ɗan kunan bakin wake su uku sun kai hari a wata kasuwa da ke cikin kasar Chadi kuma kan yi dalilin mutuwar mutane 27. Jami'an kasar na Chadi su ne suka bayyana haka suka ce an kai wannan harin ne a wani tsibiri da ke kusa da gaban tafkin na Chadi inda ake cin kasuwan sati-sati kuma wuri ne da yake iyaka da Najeriya, Chadi da Kamaru da Jamhuriyar Nijar. Yau da dare ne idan Allah ya kai mu shugaba Barack Obama zai wa Amurkawa jawabi daga kewayen ofishinsa da ke fadan White House biyo bayan harbe wasu mutane da aka yi a California. Sanarwar daga fadan White House ta ce Obama zai magana ne akan matakin da gwamnati za ta dauka a matsayin babban abin da za ta yi domin kare Amurkawa. Hawa kuma zai wa 'yan kasar bayani inda aka kwana game da binciken da ake yi game da kashe mutanen nan da wasu mata da miji suka yi tare da yadda Amurka za ta shawo kan barazanar ayyukan ta'addanci. ‘Yan kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun sako wani faifan rikoda da yammacin jiya Asabar da ke ɗauke da muryar shugabansu Mullah Mukhtar Mansur da aka ce an kashe shi a farkon satin da ta shige a yayin wata bata kashi da aka yi yana ƙaryata zargin cewa an kashe shin. Ga ma abin da muryar ke cewa, ‘ya’yan uwa ba ƙamshin gaskiya da wasu ke cewa wai an kashe shi, wannan zuƙi ta mallaki ne ba ƙamshin gaskiya ko kaɗan cikin wannan sanarwar da suka bayar. Wannan farfaganda je irin ta abokan gaba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce za a sake tattaunawa kan batun makomar siyasan ƙasar Syria a birnin New York ne.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.